أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godewa Allah, muna yabo gare shi da ya sare mana sake haduwa a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a, kuma wannan masallaci mai tarihi mai albarka, masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan marece na 14 ga watan Ramadan a shekara ta 1443 littafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda shi ne 15 ga watan hudu a shekara ta 2022 na littafin miladiya. A wannan zaman mu na uku kenan ko hudu a kan wannan aya na faɗin Allah maɗaukaki, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Mun fara karanta abinda Mal Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi ya ambata na tafsirin wannan aya, kuma saboda tsawonsa ina ga bai kamata mu shiga wani abu ba, gara mu sauri mu karanta mu ga abin da za mu samu aski na fa'ida. Za mu tashi inda yake, thumma ba'da ma amara bi ibadatihi wal qiyami bi haqqi. Bayan Allah ya bada umarni da abauta masa shi kadai kuma a tsayu da haƙƙinsa, wato a baiwa Allah haƙƙinsa, to amara bil qiyami bi huquqil ibad, to kuma yanzu sai ya umarni da a tsayu wajen ba da haƙƙoƙin bayi. Al aqrab fal aqrab, kuma wajen ba da haƙƙoƙin bayin ana fara ba da haƙƙin wanda suka fi kusa, sannan sai wanda suka fi waɗancan kusa. Ma'ana aka gama da wanda suka fi kusa, to wanda suka fi kusa kuma a bayansu, to sai a duba su za a ba wa haƙƙinsu. Mun sha magana a wasu munasabobi cewa in mutum ya kalli musulunci gaba ɗaya yadda Allah ya gina shari'o'insa, ya kasu kashi biyu ne. حقوق العباد حقوق الله وحقوق العباد هو هو شيني هر ما ابن تيمية يكي سنيا شئا وتم قنا ديكي شوا الإسلام مبني على أمرين إخلاص للمعبود وإحسان للمخلوق إنك كلمة سلمة قبعا إنسا أنجنا شيني أكان هكا إخلاص للمعبود فعلك كي أي شيء أبو شاوى ألا شيكا أي سورا شريكو إيكم سنة لعلاقة نيدا الإحسان للمخلوق شي مخلوق إبا أبو شاكي مصبا أنا مصا إحساني كما شي كما ألا قومي أكي مصبا وكاتي وانا أبو أكان سأزيد مسلم يسوس كاي شوى وانا آير دو وانا أبو تايمان إشارة sannan Allah ya ce wanda za a fara da su kuma a cikin lissafin al-ibad wato bayi shine iyaye saboda girman iyaye da matsayinsu a musulunci matsayi ne babba kuma ba a wannan ayar kawai ba a wurare da yawa Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗi haƙƙinsa na abauta masa to in za a faɗi haƙƙoƙin mutane za ku ga akan fara da na iyaye har a wasiyar da yawa banu isra'ila da misaƙin da ya karɓa wurinsu kamar da ya faɗa a suratul baqara wa idh akhadna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah agwani shine haqqullah yawa sannan sai fi wa bil walidaini ihsana aga shi ma da shi aka fara malamai suna cewa gabatar da ma'amuli akan amil a wannan wurin wabil walidaini ihsana jaa lil ihtimami la lil hasri galibi akan gabatar da ma'amuli ma'amuli shine wanda ya dauki misali a ce wanda ya dau nasaba ko damiri ne shi ko ismi ne zahir akan gabatar da shi idan ana nufin hasri hasri shine takaita hukunci lil mazkuri wa nafyuhu anil maskuti anhu ma'ana idan an ce iyyaka na'budu kaga an fara gabatar da iyyaka ba a ce na'budu iyyaka ba na'budu din shine amili shine fi'ilin da ya aiki akan iyyaka iyyaka kuma dhamiri ne na nasaba shine mansubi ko to shi wannan hasr ne mai ma'ana hasr shine a takaita hukunci akan wanda aka ambata a kore wannan hukuncin daga wanda ba ambata ba ma'ana kenan an gabatar da iyyaka na'budu an gabatar da iyyaka kafin a faɗi na'budu saboda a takaita bautar na'budu ay la na'budu illa iyyaka ba mu bautawa kowa sai kai kadai amma nan da aka ce wa bil walidaini ihsana an gabatar da walidaini kafin a ce ihsana an gane yawa to shi wannan lil ihtimami la lil hasri saboda nuna muhimmancin iyayen ne ba hasr ba li anna ihsana yutlabu li kulli ahad an gane yawa domin kyautatawa haƙƙin kowa ne a kyautata masa a kyautata ma iyaye a kyautata wanda ba iyaye ba a kyautata wa maƙota a kyautata wa ƴaƴa don haka wannan gabatarwar da aka yi na iyaye kafin a ce ihsanan shine taqdimul ma'muli 'ala al-'amil shi wannan min babi al-ihtimami ne ko ba maganar hasri bane ba a cewa an takaita kyautatawa iya iyaye za a yi wa a ba iya su za a yi wa ba kun fahimci dai maqsudi to sai ce ai ahsinu ilayhim ma'anar abin da ake nufi ku kyautata musu su iyaye bil qawli al karim da magana mai karimci mai daɗi ta girmamawa ba a magana ga iyaye uwa ko uba ba a yi musu magana mai gautsi ba a yi musu magana da ɗacin rai da zuciya da fushi da ƙunƙuni ballantana abin ya kai ga zagi ko cin mutunci mafi ƙarancin abu shi Allah ya hana yi nassi a kansa wala taqul lahumā أفسد. وأن دوانا أخذا بمفهوم الموافقة ينا نونا منا سوى إن أن هذا إن أن هناك كشيء وإيا ينك تل كو كيفشي كو كيفوني كو كيفأكي تو أبين بيفي ونن شيء في تنشنتر أهناك لو دهك باك بقاتر كشيء كان نيما نفسي أكن حكم تنزاج إياي الله يا هنا أزاج إياي يا هنا أدوكي إياي تو بسي أنفتو أن اللفظين با kawai wala ta kullahu ma uffin ya isa tunda uffin bai kai zagi ba uffin bai kai duka ba uffin bai kai cin mutunci ba tsaki ne an ce kar kai wa iyaye fa min babin aula abin da yafi shi da cin mutunci da zagi kar ai musu wannan shine fahwa al-khitab shine mafhumul mukala al-muwafaqa kamar yadda daliban ilimi duk kun sani ma'ana dai abin da bai kai wannan ba ma an hana ka to ina ga abin da yake ya fi shi naka haramun ne mutum ya wa iyayensa maganganu marasa kyau wal khitabul latif abinda zai yi shine magana mai taushi ba a mayar wa iyaye amsar magana da wani irin jiji da kai kamar kai ne ka haife su zaka ga wani in yana magana da iyayensa ba ka iya bambancewa da irin maganar da yake wa abokansa wannan ba daidai bane yawa aboki daban uwa da uba kuma matsayinsu fa yafi matsayin duk wani dan adam da kake tsammani yake da alaka da kai bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma babu wani da yake iyayenka saka karka bari a rayuwarka ya zama cewa iyayenka kana yi musu abin da ba daidai ba wanda dai za a yi lissafa shi a matsayin rashin kyautatawa qaulan wa fi'la wal fi'l al jamil kuma kai mu'amala da su da aiki mai kyau a aikace mu'amalar da za ka yi da su ta zama mai kyau ce su ce ka yi ka je ka yi su hana ka ka hannu sai fa idan abun yana da alaƙa da haƙƙin Allah in Allah ya hana abu su ce je ka yi to a nan kuma ba za ka yi da abu amma duk da haka ba za ka gaya musu mummunar magana ba Allah ya hana ai shirka da shi in suka ce kai shirka wala tuti huma Allah sai nafsi anan dan karka zo ka ce an bar maka ijtihadi tsakaninka da iyayenka komai za ka yi anan nafsi ne in ya shafi shirka to kuma nan kuma su ma sun shiga cikin hurumin da ba nasu ba zaka karka yi da'a ka bauta wa wani wanda ba Allah ba ko umarni ne na iyaye duk umarnin da ya saba wa na Allah to ba a yi amma duk umarnin da bai saba ba to wajibinka ne kuma ka yi yin wannan kuma biyayya ce ga Allah da'a ce ga iyaye kuma bauta ne ga Allah an fahimci abu tilas ne ka yi da'a ga iyayenka sannan yake bi ta'ati amrihima da da'a ga umarninsu wa istinabi nahyihima da nisantar abinda suka hana wal infaqi alaihima da kashe dukiyarka dangane da su a haƙƙinsu ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da mazauni duk abin da suka rasa haƙƙinka ne wajibi kai taimaka wa iyayenka daga dukiyarka dukiyarka wadda kake so ba dukiyarka wadda take guntu ba shi yasa aka hana mutum ya bai wa iyayensa zakka domin zakka husala ne kamar dusa ce daga cikin dukiyarka haƙƙin mabukata ne su ko iyayenka sun fi mabukata muhimmanci a gunka karka haɗa su tare da mabukata su wajibi ne daga cikin asalin dukiyarka ka ci da iyayenka ka tufatar da su duk irin abin da Allah ya hore maka karka yi tsammanin za ka kai wata rana da za ka aikata abu dangane da iyayenka abin da za ka saka musu abin da suka yi maka duk abin da ka zama duk abin da ka mallaka ba za ka saka wa iyayenka abin da su suka yi maka ba abin da suka yi maka tun wahalar haihuwa tun tarbiyyar farko ba ka da hankali komai su suke ma su hana kansu bacci saboda ka kwantar da hankalinka duk waɗannan abubuwan da lissafa su za a yi sun fi ƙarfin a lissafi rubuce-rubucen malamai a kan wannan kun sani suna da yawa in kowace matsala a nan za a ce a tsaya a bata haƙƙin ta da sun tauto ba za mu gama wannan ayar ba sai bayan watan azumi amma saboda ban ce a kansa yana da yawa ishara ce wannan asalin ginshiki ne da yake magana akan waɗannan usul usul ne na awamir na huquq wanda idan ka fahimce shi to haƙin kowa kuma zai shigo dan haka yace wa ikrami man lahu ta'alluqun bihima to kaji ba iya wannan ba ka girmama duk wanda yake da alaka da mahaifinka duk wanda yake da alaka alaka ta nasaba ta jini wan babanka ne kanin babanka ne shi da babanka dan uwa da dan kani suke ko da ba gida ɗaya ba dan uwa da dan kani suke suna dai da haula ɗaya ta hada su kaga dai ta ina ka san shi ta hanyar mahaifinka to shi ma ka girmama shi saboda mahaifinka haka nan mahaifiya har kawayenta ana girmamawa har abokan mahaifinka ka girmama su wannan duk umarni ne na addini wanda da duk wannan ana yi ko yanzu dai yayi rauni abokin baba wani ma ina ruwan samali a zamanin yanzu yara tsewa ba ruwansu da wani zancen wannan abokin baba na ne baban ma yaushe ya fita a hannun wani dan ballantana abokinsa to da dan uwan babanka na jini da dan uwan mahaifiyarka na jini da duk masu alaka da su wajibi ka girmama su saboda mahaifan nan naka da darajar da suke da ita idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tuna kawayen matarsa Khadija saboda kaunar da yake mata ya aika musu wani abun alheri to ina da zancen mahaifa haka duk wanda yake da alaka da wani wanda kake so ai tuna wanda kake so din ne ko da ya rasu misali a ce mahaifinka ya rasu sai ka ga wani abokinsa tuku yana buƙatar taimako ka ji cewa hidima kake wa babanka wajen taimakawa wannan ka yi abin da za ka samu lada ta hanyarsa za ka shi ya sa nan ya sanya shi da lafazin umumi ba a rayabin nan ikiramu man lahu ta'alluqun bihima ka girmama wanda yake da alaka da mahaifinka وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما da sadar da zumuncin da baka da wata wani zumunci sai ta hanyar su ma'ana duk zumuncin da ta hanyar iyayenka ya samu to wannan zumuncin kar ka bar shi ko da iyayen ba sa nan ka sadar da shi kamar da wannan zancen ya shiga cikin abin da na ambata yawwa mahaifiyarka tana nan ko ta rasu to kannanta duk iyayenka ne mahaifinka yana nan koyar su kannansa da yayyensa ita ma wancan kannan da yayye da duk yan uwa ka ɗauka kamar mahaifinka ne yanzu da rai ka girmama waɗannan bayin Allah ka sadar da zumuncin da ke tsakaninku walil ihsani biddani shi ihsanin nan yana da ziddi biyu kishiyoyi guda biyu ihsani yana da kishiya nawa guda biyu al-isa'a wa adamul ihsan to kun gano wannan zancen al isa'atu munanawa kishiyar ihsani ɗayan kuma shine adamul ihsani rashin kyautatawa to shi ma kishiyar kyautatawa ne ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba bambanci yawwa rashin kyautatawa abinda ake nufi ba ka aikata masa aikin rashin kyautatawa ba wannan sunansa isa'a an gane amma ka kame hannunka daga kyautatawa ya kamata ka kyautata wajen bazili wajen miƙawa bayarwa taimakawa wajen magana mai kyau sai ka kame ba ka yi ba ba ka faɗi mai kyau ba ba kuma saboda ka faɗi mummuna ba a'a ka kame ba ka faɗi ma mai kyan ba ka kame ba ka aikata mai kyau ba to wannan adamul ihsani ne to adamul ihsani ma ziddi ne na ihsani sannan kuma isa'a din ita kanta ka aikata ta ka munana kenan to shi ma kishiyar ihsani ne kun gane wannan fiyon yawwa walil ihsani biddani al isa'atu wa adamu al ihsan wa kilahuma manhiyun anhu kuma kowane ɗaya daga cikin wannan abu ne da aka haramta an hana ka kai naka haƙƙi dai na iyaye ba sai mun tsaya a kansa ba albarkar mutum tana albarkar iyayensa ma'ana tana cikin albarkar da'ar da yi wa iyayensa zama da su lafiya da kyautata musu din nan zai bi ka har ƙarshen taka rayuwar kullum malami suna ba da kisar wani bawan Allah da aka hango shi ɗansa yana dukansa yana ban da shi ya fito da shi gida ya angiza shi ya kifa da fuskar ya sa ƙafa ya danƙara masa duka aka taru me ya faru waye wannan ya akai kaza ya akai kaza sai ce ku bari shi uban aka ce wannan ba ɗanka ba ne ce ɗana ne sai ce me ya faru yake ma wannan ya ce yadda kuka ga nayi masa ya yi min ɗinan haka ne wa mahaifi ma'ana lokacin da shi ma yana saurayi kamar wannan irin wannan treatment ɗin wannan mummunar mu'amala haka yi wa mahaifinsa to shi ne kuma Allah ya masa kama ta dini to dani wajen za a sayi'atun misliha to yanzu wannan fa a ce mahaifi ne mutum ya yi masa wannan ina zai samu alheri a duniyan nan tun a duniya gashi Allah ya nuna masa a duniya ɗanka ya ci mutuncinka saboda mai ashe ka taɓa yi wa mahaifinka wannan abu haka a kiyaye wannan zamanin da muke ciki yanzu ba magana ce ta wayewa wai ai zamani ya canza ga aka tunda zamani ya canza yadda ake mu'amalar ma dole ya canza mu zamaninmu yana cikin wannan littafin yawwa cikinsa za mu haskaku ɓangaren ibada da ɓangaren mu'amala abinda ake so a aikata da abinda ake hanawa haka zai zauna muna amfani da shi har kiyama ta tashi babu wata wayewa da za ka zo a ce yanzu kafi da wayewa kuma shi ne ka yi abinda ka ga dama ka ɓata wa iyayenka rai sam wannan ba karɓaɓɓen abu ba ne a musulunci cakuɗi da waɗanda ba musulmi ba wanda ya mana tasiri da kuma tasirin kallace-kallace muna ganin yadda masu fina-finai daban-daban suke karantar da mutane wulaƙanta iyayensu sai wai in an magana dan me suke wannan sai sai ai wai haka ake a society su so suke su nuna mutane cewa ba daidai ba ne kun ba sani ba shi ɗan adam yana tasirantuwa ne da abin da yake gani yana ganin abu ga wani kila ma wani bai ga farkon ba bai ga ƙarshen ba bai san ya aka ƙare ba shi dai iya wannan ya gani wannan babansa yayi wa abu kaza shi da ma'ana yau iyaye haka yau ya gani gobe ya gani jibi ya gani a hankali sai ya ɗauka abu ne normal kamar da kuke cewa don haka a kiyaye ɗaukar wani abu na tarbiyya daga kallace-kallace babu abin da za su umarce ka da shi wanda shari'a ba ta umarce ka ba in dai alheri ne babu abin da za su hana ka wanda shari'a ba ta hana ka ba in dai sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin haƙƙinsa a kan al'umma kamar yadda ya ambata shine babu wani annabi face haƙƙi ne a kansa ya shiryar da ya kuma nuna wa al'ummarsa alheri mafi alherin abin da ya sani zai amfane su sannan ya nusar da su ya faɗakar da su daga barin abin da shine mafi sharrin abin da zai cuce su to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gama wannan zaka baka buƙatar dan wasan kwaikwayo ko dan fim ko dan wani tunani daban a ce shi zai koya maka values din da zaka rayu a kansu ka koma kai karatu ka zauna da malamai ka yi tambaya duk abin da Allah zai yarda da shi to Allah ya gama faɗarsa na'am a zamaninmu akwai sabon abubuwan da da babu su na halaye marasa kyau to duk sun shiga cikin umumin abin da Allah ya hana babu wani abu da ba a yi zancensa ba ko ba da sunansa ba to cikin general suna na abubuwa yanzu misali a wannan maganar da muke in an ce kyautatawa ai ba su ba list za a yi ko na kyautatawa ba a ce gaisuwar kullum da safe kyautatawa ce ko sai a masa sukarin shan koko kyautatawa ce ko sannan a zo a yi zancen sai a masa riga da sauransu zuwa a gaishe shi zuwa a gaisar da jatuma sai a mata goron ran juma'a sai a mata kayan sallah in aka ce waɗannan abubuwan duk sai an lissafa su ai littafin ma ba zai ɗauke su ba amma in aka ce al-ihsan wa bil walidaini ihsanan kuma aka san shi da na kira to shikenan kai aka bai wa aiki duk abin da yake ihsani ne ana neman sa a gunka duk abin da yake kishiyar ihsani ne منهي أنت عنه يو أن هناك أي كتاشي يو كود باكيني حكما أي كتاشي وبي ذي القربة حتى نجيو بيان إياه شيني ذي القربة ذي بمعنى صاحب نن أم اللورة إحسانا تاي تأدي بالبائد أحسن دا أنا أبنى على عرب شاكن شيء أحسن الله إليك هو أحسن إلى والديك هو أحسن إلى جيرانك أحسن إلى فلان أحسن إلى فلان فيت تأدي دمه دا إله تؤمن أن تأدي دمه دا باو يوه shi wannan malamai suka ce shi ma saboda ƙarin nuna muhimmanci da kuma mulazama da dawwama akai wabil walidaini ihsan ma'ana kadimanci wannan abun kada ka taba rabuwa da kyautata ma iyayenka to haka nan zil qurba suma ahsin bihim suma ka kyautata musu eh ya zama da'iman siffar ka ita ce kyautatawa ga ma'abuta kusanci alqurba fu'la ne yawa fu'la bi ma'ana alqaraba abinda ake nufi sune dangi na jini yan uwanka ku duba ku gani bayan an gama da iyaye sai aka zo kan kuma dangi na jini duk wanda yake akwai alaka tsakaninka da shi ta jini duk abinda zaka iya lissafawa wane ta ina ka san shi a yanzu a cikin mu nan kowa ya san da shi da wane ga abin da ya fara sanin alƙalla dai ka tuno ranyon shi ka fara ganin wane kuma me ya haɗa ku ko da baka san alaƙar ba ko baka san alaƙar ba ka san dai a wuri kaza ka san shi to kana buƙatar ka je ka tambaya a gida ni wane ta ina muka haɗu da shi ne wannan kuma na cikin abubuwan da suka yi mana rauni a zamanin yanzu tun mana rauni satin da ya wuce ne ko kwanan nan muke zance da wani daga cikin bayin Allah a nan yana magana irin wannan cewa a zamanin yanzu muna buƙatar ‘ya’yanmu mu zauna da su mu rika fassara musu alaƙoƙin da suke tsakaninmu da dangi da suka gabata da waɗanda suka rage masu rai yaran yanzu ba ruwansu abinda suka sani kawai gidansu da uwarsu da ubansu sai siblings ƙanne da yayye wannan su suka sani waɗanda suke gani kullum ma'ana wannan ɗan ƙaramin family unit ɗin ɗan ƙaramin unit na family shi kawai suka sani amma cewa mahaifinka da shi da wani uwa ɗaya uba ɗaya suke mahaifinka da shi da wani uba ɗaya suke sai ka ga mafi yawa yanzu saboda yawan da muke da shi duk ba a ma alaƙa da juna sai ka ga ‘ya’yan wane ba su san ma ‘ya’yan wane ba haka muke ko ba haka ba saboda kowa da ‘ya’yansa da yawa su yayyan su iyayen namu da wane uwa ɗaya uba ɗaya to wannan ya yi zuriyarsa wajen mutum 50 wannan ma ya yi zuriyarsa wajen mutum 50 in ka zo ka ce wannan ya faɗi sunayen ‘ya’yan gidan wane kakaf ba zai iya ba ko me za a yi masa bai iya ba me ya jawo wannan raunin alaƙa tsakaninmu ko ya koma gidansa irin na turawa daga shi sai iyalansa ba a kuma ƴan ziyarce-ziyarce me yasa aka shar'anta mana ziyarce-ziyarcen nan na sallah yawon juma'a da da ake na al'ada yanzu ana yi ba a yi ba a yi yanzu ba a yi da mu duk juma'a za ka tashi sai ka je ka ga da gogo da inna da wace yake duka je ko da za a sa maka wani abu aljihu ko ba a sa maka ba dai ka je kuma kai ka san gidan ƴan uwanka ne wannan wannan musulunci ne ba al'adar ba haushe ke kawai ba yawwa a dawo da shi domin ko ba komai ina ce mun yarda cewa ran juma'a idi ne na usbu'i tunda za a tafi sallar juma'a a dawo to ba laifi bane ko juma'a ka kai ziyara ba laifi bane juma'a ka gaida wani ka gaida wani ka aje ƴan canji aljihunka yara sun zo ba su har ya girma ba zai manta ba ka taɓa ba shi wani abu wannan bayarwar da ake tana da ma'ana sosai ya kamata da Allah a kyautata alaƙoƙi tsakanin juna wannan kuma yana cikin wannan haƙƙi ba sai an mana nasi a ce da gidan wani da gidan wani da gidan wani ba a'a kawai wani zil qurba kawai ka je ka nemi ɗan uwanka kawai to kuma me ye ma'anar wani zil qurba ai wa ahsin ila zil qurba ka kyautatawa duk ma'abocin alaka da kai dan uwanka dan uwan mahaifi dan uwan mahaifiya ka neme shi ka san waye shi kuma ka kyautata alaka da shi ba a ce in an yi yawa ba a ce kowa sai ka bashi wani abu ba ai alal aqalla a ce a wayarka kana da duk danginka kana da lambobinsu ka ajiye alal aqalla ko baka je ba za ka buga waya ran juma'a da safe an kwana lafiya kaza da kaza ko washe gari ba lallai sai juma'ar ba a kullum ai zumunci yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai sai aidan ihsana ai wabi dil qurba aidan ihsana shi ma an muku umarni da kyautatawa dangane da dangi na kusa wa yashmalu zalika jami'al aqaribi wannan ya kunshi dukkan danginka qarbu aw ba'du kusa sosai suke da kai ko sun dan yi nisa wani ma zaka ji yanzu wani a yaren yanzu in ka zauna da wani ka tambaye shi meye bambancin gwaggo da inna da yafendo da yagwalgwal ko gaba ɗaya ba mu sani ba duk mun koma da turanci ma muke faɗar su galibi ai anti na ce duk mun koma anti meye bambancin kawo da baffa duk mafi yara da yawa ba sani ba to duk kuma wannan sakin waɗannan abubuwan ne wanda idan har ba a koma gare su ba kuma sai ka ga an bar haƙoƙi sun tafi yawa bi an yi sina ilayhim bil qawli wal fi'l su ma waɗannan duk ka neme su ka kyautata musu bil qawli wal fi'l da magana ta baki da kuma a aikace wa Allah yaqta'a rahimahu kada kuma ka yanke zumuncinka bi qawlihi aw fi'lihi ko da furucin baki kace ni da gidan wani ai har abada shi din meye ne meye ya taɓe min meye ne ina ce dai dama ta wajen wani muka haɗu to shi ma ya mutu wannan shirme ne ba daidai ba ne duk wanda kuka haɗu da shi ta jini ai ba a canja jini ko ka taɓa jini wani ya canja jini babu na taɓa ba a canza babanka shi ne babanka duk matsayinsa a cikin al'umma duk rashin matsayinsa dole ka yi alfahari da shi mahaifiyarka ita ce mahaifiyarka ba ka da abin alfahari da ya kai ta to haka da ɗan uwanka wan babanka ƙanin babanka dole ka girmama shi dole ka ɗauke shi mutum haka ƙannanka ba wani lokaci da za ka ce wani dama to me ya haɗa ne wai har ka ji ana nisa abin da ya haɗa ya raba abin da ya haɗa ɗin nan a haɗe yake ba wanda ya isa ya raba shi dan wani ya mutu baya raba zumunci an gane la'allaka ce samuwarsa da rai ta ƙarfafa zumunci saboda shi ya fi kowa damuwa a cikin ƴan uwa amma dan ya mutu alaƙar tana nan sai wani ya hau muhallinsa ya zama shi ne shugaba da jagoran da zai riƙa tsima ƴan uwansa a kan kyautata zumunci don haka kada ka yanke zumunci duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana sosai a kan sadar da zumunci da har ya ambaci cewa yana ƙara shekaru a duniya zaka karka bari ka yi watsi da zumuncinka sadar da zumunci yana ƙara shekaru zai sa ka daɗe a duniya in kana sadar da zumunci Allah ya samu dace sannan ya ce walyatama da marayu marayu allazina faƙadu aba'ahum wa hum sighar definition ɗin maraya ta'arifinsa bayanin ma'anar maraya shine duk wanda ya rasa mahaifinsa alhali yana ƙarami an dangana abin da mahaifi saboda abin yana da alaƙa da maganar kulawa ne ko yawa duk wanda babansa ya mutu tun yana ƙarami to me shi ake cewa maraya to lalle su ma ya zama a cikin kasanka na kyautatawa bayan Allah ka sanya su a ciki ko da ba ku dama kada wani ya ce to ana nufin marayu da suke da alaƙa da ni to in wannan ne haƙƙinsu biyu ne a kanka wanda suke da alaka da kai sun zama zul qurba ko wanda wil qurba kuma sannan me yatama don haka haƙƙi biyu ne suke da shi a kanka nan ana zancen marayun wani gidan marayun wani dangin marayun wasu ungur marayun da baka da alaka da su ta jini to su ma Allah ya dora haƙƙinsu a kanka ka taimaka musu don haka a taimaka wa marayu falahum haqqun ala almuslimin ka gani haƙƙinsu a kan dukkan musulmi ne sawa'un kanu aqarib aw ghayrihi ko suna da alaka ta kusa ko ba su da alaka in suna da alaka ta kusa to kun ga sun shiga wancan kamar da muka ambata suna da rabo biyu rabo na zawul qurba da raban su kuma na yatama bi kafalatihim to su ya ake ihsanin gare su daukar nauyin su shine kafala ba ta adoption ba ka ce ka mai da dan wani danka ba wannan ba tunda wannan shari'a ta hana amma ka je ka dauko nauyin sa wannan al'adar da yanzu mun daina ta ko kowa na ganin cewa shi ina sama sun masa sun ishe shi ko ba karamin aikin alheri ba ne wane ya rasu ya bar ya'ya ka je ka dau ɗaya ka ce wannan ni zan rike shi da makarantarsa da komai nasa har ya girma ladan da ke cikin irin wannan aikin wallahi ba karami ba ne mu yanzu a zamanin yanzu za ka ga ba zancen wai na nesa ba a'a na cikin gida mahaifi ya rasu ga wan mahaifin yana nan ko kanin mahaifin yana nan sai ka ga an bar matar gidan da ita da 'ya'ya 11 kallon mijin nan nata da yayyen mijin nan suna da damar su raba 'ya'yan nan wannan ya dauka wannan ya dauka amma sai ka ga ba za a yi ba ko an yi kuma sai sun sha wahala wajen nuna bambanci sun yi nadama in sun girma sai sun gane cewa a kefa ba gidansu ba ne wannan abin duk ba daidai ba ne ya kamata yadda za ka kula da 'ya'yan da ka haifa to 'ya'yanka ma waɗanda suke ƙaninka ko wanka ya haife su bayan ya rasu ka ɗauke su kamar naka kuma ai dama naka ne in ana zancen aƙila dangane da su su waye aƙila an kame ni ko kana ciki waɗanda ko diya aikin barna ya jawo da za ta biya diya gunka za a dawo kuma dole ku ne dai masu nemowa diyan nan ku bayar za ka zan Allah a daure waɗannan abubuwan fa'idar wannan wa'azin kenan da faɗakarwar da karanta waɗannan ayoyin don mu tuna cewa yanzu mun yi wasa da waɗannan abubuwan dole mu dawo kansu mu kula da danginmu mu kula da 'ya'yan danginmu waɗanda aka bari marayu wa birrihim da kyautata musu wa jabri khawatirihim da kuma kyautata halayensu da wato abin da ya ɓaci na halinsu ku gyara aljabru shi ne gyara khawatir kuma abin da yake damuwarsu da ita kwakwalwa da damuwa ta zuciya duk abin da ya dame su to kai kokari ka kintsa musu shi ma'ana dai qada'i hawa'idihim a biya musu bukatunsu kuma in suna cikin wata damuwa komai kankantata to ka shiga ciki su ji cewa suna da kai su ji cewa suna da kai kai din nan za ka iya tsaya musu a cikin irin da ya tsayawa ta duniya da dan adam zai tsayawa dan uwansa dan adam to suna ji da kai wa ta'dibihim da kuma lagabtar da su wa tarbiyatihim da kuma yi musu tarbiya shi yasa daga cikin abin da zai taimaka mana dan uwa musulmi aure da muke a zamanin yanzu mu yi kokari mu ilmantar da matanmu da muka aura mu nuna musu muhimmancin danginmu an gane ko rasuwa ce ta zo matarka ba za ta ce iya'yanta kawai ta sani ba za ta ji cewa wannan ɗan uwan mijina ne kuma su ma ɓangare ne da bai kamata in wulaƙanta su ba ko ba ƙarfin da za a yi musu wani abu alal aƙalla magana mai kyau da kuma cewa su naka ne kai nasu ne wannan abin yana taimakawa sannan ya ce wa tarbiyyatin da yi musu tarbiya ahsana tarbiyyatin mafi kyawun tarbiya fi masalihi dinihim wa duniyahum a maslahohin da ya shafi duniyarsu da addininsu duk abin da ya kamata a kyautata marayu to a kyautata musu alhamdulillah waɗannan ayyuka da ake a zamanin yanzu na kafa ƙungiyoyin kula da marayu wannan abu ne mai kyau da in mun lura da yadda zamaninmu yake ana buƙatar irin waɗannan ayyuka kuma irin waɗannan ƙungiyoyi ba sa kadan eh ba sa kadan za iya yin su ko ina ko wace unguwa ai na taba fadi a wannan darasi wasu shekaru in ko wace unguwa za ta kafa kungiyar marayu da taimakawa da tallafawa marayu ba matsala aka samu ba in kowanne masallaci za su yi kuma ba bukatar a yi kyashi wannan na masallaci kaza ne ba ruwanmu da su wannan na kaza ne wannan duka kuma kar a koma jahiliya ba ta asubanci ake ba duk ƴaƴanmu ne duk mu rungumi juna duk mu taimakawa juna kuma duk wanda za a ba shawara a ba shi kar a kyamaci juna kar a samu wata matsala tsakanin juna Allah san ta Allah ya taimaka wal masakin wal miskin ko aka yi sa ko wal masakin na'am wal masakin da kuma miskinai miskini ana ce masa miskini li'anna al-faqr askanahu yau maskana shine kaskanci kaskanci idan talauci yawa mutum yawa sai ya zaunar da shi ya kaskanta shi shine ake nufi da miskini an gane alladhi askanahu al-faqr to mun yi magana akan لكن ما يصير وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر سني وأن دا بقعتها لتلوثي سكا واتو أسكن تاسو سنيتي فلم يحصلوا على كفايتهم بس صاموا أبن دي ودا تيسو با سني تلكاوا وأن ما سيدي أبن دي ودا تيسو سواء إذا فجر أبن دي ودا تيسو كفهم kusan mafi yawa a duk talakawan nake da fakirai da miskinai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamarinmu Allah ya yassare wa kowa damuwar da ta dame shi duk kuncin rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga ciki duk wanda ke cikin wata damuwa ya kasa faɗa ko ya faɗa ya Allah muna roƙon ka Allah ka sauƙaƙe masa lamarinsa wanda ba su da abin da za su ci da wanda ba su da abin da za su sha ruwa da ba su da abin da za su yi suhur ba su da kayan sallah ba su da meye ga ƴaƴa da yawa ya Allah muna roƙonka ka yassare musu Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka mai yawan nan Allah ka ba su dama ka tausaya musu kuma ka tallafa musu ka buɗe musu duk hanyar da za a samu alheri talauci ba shi da daɗi shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga talauci da kafirci wannan gaskiya ne to amma kuma duk da haka kar mutum ya bari saboda zancen talauci ya fita daga hankalinsa yawa yayi hakuri ya kuma nema insha Allah ta'ala Allah mai arziki ne yalwataccen arzikin da baya karewa kuma in ka nema zai baka a ci gaba da nema abun Allah a kuma ci gaba da bin sababi a nema insha Allah ta'ala Allah zai yassare kuma sannan kada hankali ya daga na nema na rasa ba ni da kaza kamar da muka yi magana a wancan mako da ya gabata kada mutum ya rika jin haushin ubangiji Allah ba a ji haushinsa to na me idan za ka ji haushi to ba Allah za ka ji haushi ba ba wanda ma za ka ji haushi ba haƙƙin kowa ka ji haushinsa ka nutsu ka kwantar da hankalinka alal aƙalla ka duba ka ga cewa kai ma ka fi wani ita ce makarantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikinta dangane da mu'amala da talauci yawwa ka duba a cikin rayuwarka a garinku a layin unguwarku kai ba za a ce kai ne the worst mutum ba akwai waɗanda ka fi su wasu fa in ka duba suna asibiti a kwance babu kuɗin magani wani numfashin ake nema an rasa wani ta hanyar wayoyi da tube da abin nan five five ake sa masa abinci kai kuma ga ka kalau ka tako da kafar ka kago gun tafsiri amma fa yunwa ta cika ma ciki baka san inda nan gama za ka samu ba insha Allah Allah zai yassare maka to da haka kullum mu koma zuwa ga Allah a kyautata wa miskinai waɗanda ba su samu ai fa lam yahsulu ala kifayatihim ba su samu abin da ya ishe su ba wala kifayatu man yumawwinuna ko kuma abin da zai ishi waɗanda suke daukar nauyi yumawwin at-tamwin shine provision waɗanda suke providing for waɗanda suke taimakawa su ma suke ɗaukar nauyinsu ma'ana ba su da abin da ya ishe su ba su da abin da ya ishe su su da iyalinsu to waɗannan su ne miskinai fa amara Allah ta'ala bil ihsani ilayhim Allah maɗauki ya umarni a kyautata musu bi saddi khillatihim ta hanyar a toshe musu kucikar talaucinsu da buƙatarsu وبدفع فاقتهم أتنكلي بقات سوء لتلوس سوء والحظ على ذلك دقوا عيكر وأكن ونه ألا يقوا عيكر أي ولا لي ديوة والقيام بما يمكن منه لكما واتو أبن ذيو نئل ونه تو أعيكتاش دي أبن ذيو نا واتو لوكر نوي لتيمكا وإن المسكيني تو أي باب اللوك سنة أجل بقاتر ونه إلو ونه واتا دميكي تكي wato watan Ramadan ba saboda mutane suna buƙatar canza abinci ba ko saboda suna buƙatar kayan sallah ba a'a saboda mudha'afar ladan da ake a wannan wata ninka ladan da ake shi yasa kake ga wasu har suke jinkirta ba da zakkar su ya zama a watan Ramadan saboda in a watan Ramadan ka bayar ninkin ba ninkin ba ninkin ƙari akan ƙari za a ninka maka kuma kowa yana son wannan ninkin ba ninkin haka kai kokari ko tsagin dabino ka samu yau dan Allah ka fidda ruwa daga cikin rayuwarka babu matsala a gun mutum wallahi irin ruwa ruwa kuma hali ne mummuna da in mutum yana yi ba wanda yake wa sai kansa domin in ka bayar Allah zai baka ashe in ka hana wa ka hana kanka ka hana in kana da wayo wallahi zaka dauki abubuwan ka kai ta bayarwa wannan shine wayo yake ga wani mutum yin dauka yana bayarwa sai su ka ga wani ba shi da wani ya dan samu ya dan sai gida ma ko dan sai mota ya kasa duk abin da yake kai sai bayarwa wannan kai sakare haka zaka ji suna faɗi bayan ku mai gaya masa wannan shine sakare wannan abin da zaka tara a duniya ya bawon Allah ina zaka je da shi ba ka inda zaka tafi da shi duk abin da ka mallaka amfanin sa shine a wannan duniyar kaga kai abin da zai haifar maka wani abu a lahira shine ta hanyar bayarwa shi ko wanda ka dinka kaya da shi da wanda ka ci to anan duk za su zo su halaka sai bayan gida sun kare kaya su mai da kai da mai wanki duk kun kashe su an wanke an goge sun kare saura mai sai abin da ka baiwa wasu to ladan ku shi kuma sai a je maka ashe in kana da dabara ka taimaka ma miskini ka taimaka ma mabukaci wal jari bil qurba da kuma maƙoci kuma ma'abucin dangantaka maƙocinka ne kuma ɗan uwanka na jini to shi ake nufi anan wannan ya shigo ga mu kan muhimmancin kula da haƙƙin maƙoci ko yawa musamman kuma a ce maƙocin yana da alaƙa da kai to ko ba shi da alaƙa da kai akwai haƙƙinsa da Allah maɗaukaki ya ɗora kamar yadda zai faɗi a binnin jumla ta gaba والجار ذي القربى اي الجار القريب الذي له حقان شيني مقوشي مقوسنتي كوسنتي با فيزيكال كوسنتي اكي ني نا جيدانكا ينا جيكين جيدانسا جيدانكا ينا كلن جيدانسا با شي اكي ني الجار ذي القربى القربى نن انا نبي وانتن كما دوكا امبتا نا فرقو ما ابوتين دنگنتكا تجيني يوا دان اوانكا ني وندكي halaka ta hada ku kuma sannan ga shi gidan ku kusa da naka to wannan shi ake nufi allazina hu haqqani yana da haqqi biyu haqqin qurba haqqin qaraba da kuma haqqul jiwar ga shi ne ya fada haqqul jiwar wa haqqul qarabati falahu ala jarihi haqqun wa ihsanun raji'un ila al-urf to shi akan makocin nan nasa dangin sa yana da haqqi wanda yake koma zuwa ga al'ada abinda aka sani al'adance ka kula da shi karka cutar da shi cutarwa iri karka cutar da shi da bakinka karka cutar da shi a aikace da bakin naka ko zagi ko a aikace ka sa masa kaɗe-kaɗe ka dame shi baya so ya ji wani abu amma ka tilasta masa sai ya ji ka riƙa jeho masa shara ƙofar gidansa wani abu na wari daga gidanka ya riƙa zuwa gidansa duk inda za ka yi ka toshe masa ya ji damuwa a kanka to ka yi ƙoƙari ka ɗau matakin karka aikata kuma wannan abu duk abin da zai yaba maka a kai ya ji daɗi ya ce kai wani san barka Allah saka da alheri to ka aikata shi wannan shi ne ma'anar wannan hukuki ɗin sannan ya ce wa kazalika wal jari junub da maƙoci wanda yake manisanci a jini yawwa maƙoci a kaga tun da dama an ce masa maƙoci ai a kusa yake da gidanka shine mai physical mene kusanci yawa wancan bil qurba shine kuma mai alaka ta jini to wannan al junub shi kuma manisanci wanda yake babu alakar jini tsakaninka da shi amma gashi a kusa da gidanka kaga kenan ya zama iya makoci makocinka ce kawai ta hada ku to shi ma wajibi duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha magana akan makoci yana cewa mala'ika jibril bai gushe ba ya nemi wasiya da makoci har sai da naji kamar za a saukar da wahayi a ce in makoci ya mutu makocinsa ya gaje shi saboda girman yadda ake ta magana akan makoci karka bata masa rai karka sabbaba masa damuwa ka kyautata masa ka jiyar da shi alheri karka zage shi karka ci mutuncinsa Allah kyauta Allah in ka tuna yadda Allah madaukaki ya tausaya mana ya ba mu waɗannan halaye masu kyau da shari'o'i bin tabarkalla amma sai ka zo ka same mu yanzu din mun juya mun zama ba haka ba ba wai zancen makoci ba gidanku ɗaya ba amma yana kusa da gidanka mutanen gidanku ma wasu ba su sa'a sun samu kyautatawarka ba akwai wanda ana zaune da shi ne a gida kawai saboda gidansu ne amma ba a jin daɗin zama da shi ba shi da kirki ba magana mai daɗi ba mu'amala mai daɗi ba ya taimakon kowa kuma shi nauyinsa duk ya ɗora wa kowa irin wa'annan ana jin daɗin zama da su to wannan a gidansu fa kenan to ballantana a ce kuma za a samu wani kyautatawa daga gare shi dangane da maƙocinka Allah ya kyauta Allah zai shirya mana al'umman nan tamu a wannan zamani kuma Allah ya taimake mu mu gane kamar yadda na ambata wancan mako da ya gabata wallahi muna son mu dawo kan values na musulunci halaye ɗabi'u da karantarwa na musulunci to gaskiya mu yi watsi da ɗabi'un waɗanda ba musulmi ba in dai har sai mun ci gaba da waɗannan mu'amalar da takuɗin mu ɗauki halayensu to lallai ko waɗannan abubuwan da muke karantawa za mu zo za su zagonye za mu neme su mu rasa musamman ta ɓangaren kalle-kalle kalle-kallen fina-finai da series ɗinnan da ake yi series a kun san series ne yawwa a yi ɗan kaɗan yau gobe a ce za a ci gaba mutum ya bar komai saboda sai ya kalli wannan abu kuma a hankali suke shiga jikinka kai baka sani ba baka san lokacin da halin wani da kake so a cikin wannan fim da kake kallo sai kaga ya shiga jikinka ba ko ba ku san dabarar masu jin bane sun yi kasa mutane gida biyu akwai mai kirki akwai mugu ko mai kirkin a yi masa ado siffarsa mai kyau ba ka taɓa ganin mai kirkin a sa shi mummuna ba sai a kyautata shi biya ku kowa kyau a ciki saboda kowa yana son mai kyau sai ka ga kawai kana karkata zuwa ga kansa ko yana aikata wani mummunan abu yana sa wata riga ba daidai ba yana wani mummunan aski yana sa ɗan kunne sai ka ga kai ma kana jin kamar ba komai yanzu ku duba ku ga yadda masu fina-finai sawa'un na nan gida Najeriya da na waje musamman ƙasashen da suke yin fina-finai kuma suna zaune da musulmi da gangan in aka tashi nuno mugu sai a sa musulmi ku kula da wannan a fina-finai ban ce ba ku je ku kalla ba yawwa a fina-finan indiya da yawa tunda indiya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba in an tashi nuna wani mugu da zai je ya kisa ko a ɗaukan gilansa ya kisa sai kaga an baki jirami irin na 'yan Falastin ya sa in mace ce kuma ta sa niqabi duk wannan fa ba haka kawai ake yin sa ba fa it's not just by chance kintsawa ake yi saboda su din a sa musu kyamar masu irin wannan kaya shine a sa musu kyamar musulmi an gane yawwa haka nan a nan gida Najeriya waɗanda suke na wasu ɓangarorin ƙasar nan su ma suna yin wannan sami mutum mai dogon riga mai kaya irin na Falastin yana neman mata yana kaza yana sata yana me sai a ce a shi aikin musulmi kenan ana yi wannan ko ba a yi to in ka zauna ba ka da fahimtar waɗannan cewa kintsawa ake saboda kuma mu mun koma mu ne masu rauni kullum mu ne at the receiving end a zo a yi mana a kawo kuma su kuma namun da suka ce za su suna yin irin waɗannan su kuma tambaka ita ce a gaban su abun koyansu su ne waɗancan al'adun namu ba su suka dame su ba su da haka wallahi an shiga uku tsakani da Allah ku yi ƙoƙari ku raba matanku daga san kalle-kalle sanan ne ƴaƴanku ma ba za su kalla ba in dai kuna barin matanku suna kallon waɗannan series ɗin to magana tarbiyya a gidanku kuma sai a ce hada wa salat Allah ya kyauta ba fata muke ba amma dai wannan shine nasarar sakamakon ka bar waɗannan abubuwan a gidanka kana kallon su a yi ƙoƙari a jajirce a yi faɗa da abin a hana lokacin da darasi mummunan ke shigan yara kai baka sani ba haka a cartoon din nan wanda a ce ai ba komai shi kala sai cartoon to wani cartoon din yanzu masu cartoon din sun kintsa yanzu kun san atheist da yawa ungiyoyi da yawa da basu yarda da Allah ba suna nan suna yin irin waɗannan cartoons suna nan har abin da ya shafi auren jinsi din nan yaro karami ya san bangarorin al'aura na mace tun yana dan kankani duk an fara nunawa yanzu a wasu cartoon fa ba fina-finai na manya ba to kuma duka saboda an riga an kama mu da kuɗinmu mun sai waɗannan abubuwan mun kawo gida mun yadda cewa rayuwar ba za ta yi ba sai mun kalli waɗannan abubuwan yana cikin rukunai an wara da yarinya dama sai an sai mata talabijin mun mai da shi rukuni ko ba ka bane kuma sai an je sai an kalli waɗannan abubuwan da haka ta tashi ta saba da kallon wannan don me 'ya'yanta ba za su kalla ba kuma a hankali shikenan sun canza mutane su waɗanda suke kintsa wannan abun manufarsu kenan kuma manufa ce mai dogon zango ba mai gajeren zango ba yanzu waye zai ce shekara 30 da suka wuce zai ce za mu kai irin wannan yanayin da muka yanzu ba zai faɗa ba zai ce kai a'udhu billahi ai ba za a samu ba to yanzu kuma nan ba zan ce shekara 30 ba wallahi biyar ma za ku ga wani abun sabo da ba yanzu kullum ne abun ke canzawa ko in dawo da shi ma bayan ne shekara ɗaya ma nan da baɗi sai ka ga wani abun ya koma wani abu kullum canzawa ake to sai mun nemi taimakon Allah kuma mu ma sai mun nuna da gaske muke yi mu yaƙi waɗannan abubuwa gwargwadon abun da za mu iya kuma Allah maɗaukaki duk abokan gaban nan fa qulubuhum bayna yadayhi ko ba haka bane zukatansu a hannun Allah suke shi ya sa su suka zama haka kuma ba mai iya canza su in ba shi ba haka muna roƙon Allah maɗaukaki duk masu kintsa mana su lalata mana samari da ƴaƴa ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin sharrinsu Allah ka hana su basira da taron da za su yi da mitin ɗin da za su yi don su cuce mu ya Allah ka hana cutar da mu da za su mu kuma ka ba mu tsayuwa akan haƙƙin addininka ya Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici ka ba mu haƙuri da duk irin sunayen da za a kira mu saurin ra'ayi ne menene da menene kar ka damu ka tsaya akan shari'ar Allah har rasuwarka wannan shine cin nasara in ka koma ga Allah ba ruwan Allah da zancen kana tsoron a kira ka kaza a kira ka kaza aikin ka za a tambaye ka aikin da kai na tarbiyyar ƴaƴanka ko rashin tarbiyya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu mu samu ina ne za mu tsaya wal jari lil junubi ko mun gama da shi a jari lil junubi mun gama wa kadhalika al jari lil junubi yawa sai mu tashi kan al jari lil junubi من القرآن صلى الله عليه وسلم سليمان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام